This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 4 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Ibrahim, an kashe mutane 81 a wani hari da ake zato mayakan Boko Haram ne suka kai a jihar Yobe dake arewa maso gabashin Najeriya. A jiya talata kuma Amurka ta kira daga kausar murya ga Isra'ila da Hamas da su cimma yarjejeniya na tsagaita wuta a yakin da ake gwabzawa a kasar wato a Gaza. Kanin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a wata karar da ya shigar a kotu a jiya talata cewa ba zai amince da zargin aikata laifi a shari'ar da aka sake tayar da shi ba game da zaben shekarar 2020.
To kanin labarin kenan, a babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan tarewar wasu jigajigan harkokin tsaron Najeriya a arewacin ƙasar mai fama da matsalolin tsaro.
Idan kun lura, duka jami'an tsaro da ke da ƙarfi, shugaban ƙasa ya fahimci lalurar da ke damun arewa ita ce matsalar tsaro. Ya ɗauko mu gabaki ɗayanmu da ministoci guda biyu na tsaro da kuma babban hafsan hafsoshi na soja da kuma mai ba shugaban ƙasa shawara akan tsaro da minista na 'yan sanda duka 'yan arewa ne.
Za kuma a ji halin da ake ciki bayan ambaliyar ruwa da aka yi a jihohin arewa maso gabashin Najeriya, inda aka rasa rayuka da dimbin dukiyoyi.
Yan gida ɗaya nan su uku su kawai sun fita wasa ne, sai ruwa ya cinye su Allah, amma Allah ji kansu. Gaskiya ba mu ji daɗin abin ba.
Kamar kowace safiyar ranar Laraba, yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyina ke gabatarwa, inda yau shirin zai maida hankali kan matsalolin tsaro a arewa maso yammacin Najeriya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniyar. Akalla mutane 81 ne suka mutu kana wasu da dama suka bata bayan wani mummunan harin da ake zato 'yan Boko Haram ne suka kai a jihar Yobe dake arewa maso gabashin Najeriya. Kimanin mutane 150 da ake zargin 'yan Boko Haram din ne, dauki da muggan makamai da suka hada da bandugogi da rokoki, suka kai hari a mafa akan babura sama da 50 da misalin karfe 4 na yamma a ranar Lahadi, inji Abdul Karim Dungus, kakake 'yan sandan jihar Yobe. Sun kashe mutane da dama kana sun kona shagogi da gidaje. Yanzu ne dai muke kokarin tantance ainihin mutanen da suka kashe. Dungus ya ce da alama dai wannan wani hari ne na ramin gayya na wato kashi da wasu 'yan ta'addan da aka yi wa wasu 'yan ta'addan Boko Haram su biyu da 'yan sa kai suka yi daga ƙauyen. Bulama Abdul wato Jalaluddin, wani jami'in yankin, ya ƙara da cewa daga alƙaluma da suka tattara sun tabbatar da an kashe aƙalla mutane 81 a harin. Boko Haram dai da wasu ƙungiyoyi na 'yan ta'adda sun kwashe sama da shekaru 15 suna tafkata asa a arewa maso gabashin Najeriya, inda suka kashe sama da mutane 40,000. A jiya talata, Amurka ta kira da kakkausar murya ga Isra'ila da Hamas da su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta na yakin da ya kusan shiga watanni 11 a Gaza, kana a saki sauran mutane da mayakan suke garkuwa da su. Akwai mutane da dama da har yanzu ake garkuwa da su suna jira wato a kulla wannan yarjejeniya domin a mayar da su gidajensu. Lokaci ne da ya kamata a kammala wannan yarjejeniya, inji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller. Yana faɗa wa manema labarai bayan da sojojin Isra'ila suka gano wasu gawarwaki 6 a ƙarshen makon da ya gabata, wanda Hamas ta harbe su har lahira a cikin wani rami a birnin Rafah da ke kudancin Gaza. Mutanen Isra'ila ba za su kuma iya ci gaba da jira ba. Su ma Falasɗinawa da suka sha baƙin ukuba sakamakon wannan yaƙi, su ma ba za su iya ƙara jira ba. Haka zalika, duniya kanta ba za ta iya jira ba, inji Mila. ya ce a cikin 'yan kwanaki masu zuwa Amurka za ta yi aiki da masu shiga tsakani na Misra da kuma Qatar domin matsa kaimi a kai ga kulla wannan yarjejeniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a wata ƙarar da ya shigar a kotu a jiya Talata cewa ba zai amince da zargin aikata laifi a shari'ar da aka sake tayar da shi inda aka same shi da laifin yunkurin sauya shan kayi da ya yi a zaben shekarar 2020. Trump ɗan takarar jam'iyyar Republican a zaben ranar 5 ga watan Nuwamban wannan shekara ya ajiye damarsa da doka ta bashi ta bayyanar kotu kana a maimakon haka ya umarci lauyoyinsa da su shigar da ƙara na ƙin amincewa da aikata laifi. Batun samunsa da laifi da aka sake tayarwa wanda lauya na musamman Jack Smith ya samu a makon da ya gabata ya hada da waɗancan tuhume-tuhume guda hudu da masu gabatar da ƙara suka yi wa Trump ɗin a bara. An zarge shi da yunkurin damfaran Amurka tare da hana majalisar dokoki tabbatar da sakamakon zaɓe da kuma hana masu kada ƙuri'a yin zaɓe na gaskiya. An ajiye sabuwar tuhuma kana aka sake fasalin wasu zargi da ake masa bayan da kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa Trump na da babban kariya daga tuhuma akan ayyukan jami'an da ya ɗauka a su masa aiki a matsayinsa na shugaban ƙasa. An shirya masu gabatar da ƙara da lauyoyin Trump za su bayyana a gaban kotu a ranar Alhamis domin sanin mataki na gaba bayan hukuncin kotun koli akan kariyar da Trump ke da ita.
To an jima kaɗan, Babu Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda arewacin ƙasar musamman ma arewa maso yamma da arewa maso gabas ke fama da tsananin rashin tsaro, wanda don haka nema shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci wani ayari na ma'aikatar tsaron ƙasar bisa jagorancin ƙaramin ministan tsaro Bello Muhammad Mutawalle da ya tare Sokoto don ya sa ido sosai da kuma murƙushe 'yan ta'adda a yankin. Bayan da ayarin ya isa, manema labarai ciki har da wakilinmu Muhammad Nasir sun buƙaci ƙarin bayani daga ƙaramin ministan, sai ya ce
wannan zuwa mun yi shi ne a kan umarni na shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Ya umarce mu gabaki ɗaya ƙwanmu da kwankwatar mu na ma'aikatar tsaro ta Najeriya cewa mu zo Sokoto domin mu tabbatar da cewa mun zo mun ƙara ma sojojinmu ƙarfin gwiwa domin su shiga daji su fatattaki waɗannan 'yan ta'adda.
Minista Mutawalle dai ya gaya ma manema labarai ciki har da wakilinmu cewa sam Najeriya ba za ta lamunta da duk wani karan tsaye na kakkafa haramtattun hukumomin 'yan ta'adda cikin ƙasa ko tilasta ma wasu mutane bin umarninsu ba.
Kamar da ka sani, Najeriya ƙasa ce tana da yawa kuma ƙasa ce da ba za mu yarda ba. Muna da tsari na ƙasarmu a ce wasu sun hana al'umma su ji daɗin rayuwarsu. Saboda shugaban ƙasa yana baƙin ciki da abin da ke faruwa, kuma idan kun lura duka jami'an tsaro da ke da ƙarfi to 'yan arewa ne. Shugaban ƙasa ya fahimci lalurar da ke damu arewa ita ce matsalar tsaro. Ya ɗauko mu gabaki ɗayanmu da ministoci guda biyu na tsaro da kuma babban hafsoshi na soja da kuma mai ba shugaban ƙasa shawara akan tsaro Nuhu Ribadu da minista na 'yan sanda duka 'yan arewa ne. Ya yi ne domin ya taimaki 'yan arewa akan matsalolin da ke faruwa. Saboda haka ya harzuka matuƙa na cewa dole mu zo Sokoto mu tabbatar da cewa jami'an tsaronmu mu yi duk abin da za mu yi an tura su daji kuma an ba su duk abin da ya dace domin su shawo kan matsalolin da ke addaba wannan yanki na arewa akan matsalar tsaro. Shi ya samu ke nan kuma tun lokacin da ya ba da wannan oda yana yawan kira ya ji cewa mun tafi.
Wataƙila da yake yaƙi an ce ɗan zamba ne, minista Mutawalle ya ƙi bayyana ma manema labarai yadda za su ɓullo ma 'yan ta'addan wannan karan da suka tare a arewa.
To kamar da kuka sani, harkar tsaro harka ce sai an tsaya a yin tsari. Yanzu gashi kun gane mu mun zo nan an yi duk tsarin da za a yi insha Allahu ba da daɗewa ba duk da ba za mu faɗi yadda za a yi ba saboda harka ce ta tsaro, amma Allah da al'umma na wannan yanki za su samu sauki, kuma za su ga cewa wannan abu da shi shugaban ƙasa ya na turo mu zo nan, insha Allah kwalliya za ta biya kuɗin sa. Muna zato ga Allah zai ba da nasara ga jami'an mu na tsaro dukkan su, in Allah da za a samu gama da su insha Allah.
To a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kan ga Baba Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Venezuela ta ba da umarnin kama dan takarar zaben shugaban kasa na jam'iyyar adawa Edmundo Gonzalez, wani mataki da ya sha tofin alatsi ne a jiya Talata daga kasashe da dama ciki har da Brazil da Amurka da kuma kungiyar tarayyar Turai. Sammacin kamin na zuwa ne a lokacin da kasar ta kudancin Amurka ta fada a cikin takaddaman zabe. Gonzalez ya ce shi ne wanda ya lashe zaben shugaban kasa na ranar 28 ga watan Yuli, yayin da shugaba mai ci Nicolas Maduro ya ce shi ne ya yi nasara kana ya ci gaba da yin mulki. Babu shakka cewa ana samun karuwar mulkin mallaka a Venezuela. Babban mai ba Brazil shawara akan manufofin kasashen ketare Celso Amorim yana shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters a jiya Talata, yana mai cewa kama Gonzalez zai zama tamkar kama siyasa ne, kuma ba za mu yarda a samu fursunoni na siyasa ba. Wannan wani sabon misali ne da Maduro ke kokarin ci gaba da shi don ya dore wato akan karagar mulki akan dole, da kuma wato kin amincewa da Gonzalez ne ya samu kuri'u masu yawa a ranar 28 ga watan Yuli, a cewar mai ba da shawara akan tsaron kasa a fadar White House John Kirby, wanda ya ce sammacin kama Gonzalez ba shi da ma'ana. A ƙarshe, ministan kiwon lafiya na ƙasar Kamaru Mr. Maluda Malashi ya gargadi al'umman kasar da su wato da su karbi allurar rigakafi da ake gudanarwa a wannan lokaci na zazzabin cizon sauro, wanda in ba a yi ba zai iya jefa al'ummar Kamaru a cikin wani hali na ni'asu, musamman ma yankunan wato a yanayi da ake ciki na damina. Wasu sassan kasar na fama da ambaliyar ruwan sama, inda hukumar lafiya ta duniya WHO take haɗin gwiwa da gwamnatin kasar Kamaru suna gudanar da aikin rigakafin. Ga dai Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Wannan allura dai za a gudanar ne bisa haɗin gwiwa na ƙungiyar lafiya ta duniya OMS. Mamuda Malashin ya ce, dole ne mu tsaya mu ɗauki wannan alluran domin muna neman ci gaba ta ɓangaren lafiyarmu, kuma wannan allura za a bayar bayi da cutarwa ko da ƙanƙani. Na tambayi shugaban gudanar da allurar na ƙasar Kamaru wanda yake wakiltar ƙungiyar OMS na duniya, Alhaji Baba Mustapha, shi ma ga abin da ya ce.
Shi wannan rigakafin da ake na cizon sauro da zazzabi, ba da zazzabin nan, to shi ne ake ce ma dukkan al'umma su yi abu ne mai kyau. Wannan rigakafin na da kyau domin daga yaro mai wata 9 zuwa babba mai wata mai shekara 60.
Sai waɗanda suka karɓi allurar su ma sun yi min ƙarin haske kamar haka.
Wannan allura maganin zazzabin cizon sauro ne, to shi ne gwamnati ta turo a ringa yi mana saboda rigakafi na kare lafiyarmu da mu da ƴaƴanmu da jikokinmu.
A na yarda da shi saboda na ga tuntuni ana da mutanen su alluran nan, wato nasu Palu su fever region, si an sa gwamnati yana taimake mu mun alluran nan.
Wannan allura dai tana da mahimmanci ga al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru, kasancewar ana cikin damina an da ake kwara ruwan sama kamar bakin kwarya a kasar Kamaru, har waɗansu sassan na kasar suna samun matsala na ambaliyan ruwan sama. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To gaida Muhammad Awal Garba, a kuma gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake shiga babin rahotanni wanda zai sake kai mu Najeriya, inda ambaliyar ruwa ta halaka mutane a ƙalla 8 a arewa maso gabashin ƙasar, baya ga ɓarnata ɗumbin gonaki da dukiyoyi. Daga Maiduguri ga wakilinmu Ibrahim Mustapha Ibrahim da ƙarin bayani.
kimanin mutane 5 suka rasa rayukansu a dalilin ambaliyar ruwa a Maiduguri. Duk da yanzu haka hukumomi da ke da alhakin tantance irin barna da ambaliyar yayi basu bayyana a hukumance ba, inda gonaki da dama ruwa ya cinye su a wasu sassan jihar Borno, lamarin da ya janyo lalacewar amfanin gona. Wasu dangin mamatan sun bayyana wannan al'amari a matsayin kaddara daga Allah.
Dukkan su Ubangiji Allah ji kansu da rahama, Allah ya sa mutuwa hutu ne. Mu ma abin da muke jira in tamu ta zo, Allah ya sa mu cika cikin kalmar la ilaha illallah sai na Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.
Wa'inda suka rasu Allah ya ji kansu da rahama, Allah kuma ya gafarta musu. Kuma na jan hankalin gwamnatinmu duka wanda suke kan mulki da Allah dan annabi dai an san halin da abin da yake faruwa, ayi kokari dai a sake taimaka jama'a.
Assalamu alaikum. Allah ya gafarta musu, Allah ya ji kansu, Allah ya sa mutuwa ya zama hutu gare su.
A yan kwanakin nan dai ana samun yawaitan kayan ruwa daga dukkan madatsun ruwa dake jihar Borno, inda yanzu haka kogin Gadabul dake kewaye da sassan jihohin arewa maso gabashin Najeriya da ma wasu yankunan kasar Kamaru da tafkin Chadi suka cika, wanda hakan ya kai ga hanyoyin madatsun ruwa sun cika da ma mamakon ruwan sama. Wasu manoma da ambaliyar ruwan ya shafi gonakin su sun bayyana yadda al'amarin ya riske su.
Gaskiya gona fara zuwa shi mun yi noma, amfani ya riga ya tashi ruwa kuma ya shiga wajen wani wuri man kaje sama da guiwa, wani guri guiwa haka, amfani gaba daya sun lalace a cikin ruwa. Muna neman tallafi dai.
Gaskiya ruwa kan ya ga shi da karfin sa, domin gaskiya magana har ga alheri da kan kai ne manomi a yankin, har ga gaskiya zaka bamu da hanyar da zamu je mu gona.
Yanzu haka dai an samu urgujewan hanyoyi a sassan jihar Borno, irin su Damasak Chibok da ma mahadan hanyoyi da ya hade wasu jihohin arewa maso gabashin kasar nan. Daraktan hukumar Bada gajin gaggawa wanda yake duba al'amurorin ambaliyar ruwa, Dr. Barkindo Muhammad, ya bayyana min irin yadda yanzu haka suke kokarin bin sassan jihar wajen bincike barna da asara da aka samu a zantawa na da shi ta wayar talho.
Wannan kan gaskiya mu abun takeici gidaje ne su lalace, gonakin makwaye ambaliya ya dan mamaye wayannan gonaki, ko kan san da gona idan aka idan ruwa ya hau kan shuki. Gaskiya in yi da shi kwanaki rubewa zai yi, don cijiyoyi ba za su samu iska ba, shi ta ganyen mashima da kan shuwe sa ba wuna, kuma ana ruwa kai a kai karshe gaskiya rama
ko a jihar Yobe mai makwabtaka da jihar Borno ma dai haka lamarin yake, inda ruwa ya sanadiyan mutuwan yara uku a wasu yankunan arewacin jihar, lamarin da ya jefa al'umma cikin halin damuwa duba da lalacewar amfanin gona ta bakin wasu manoma a karamar hukumar Nguru.
Kare kamboye sama banna yana
duna ga wani hari daki na suka rushe, inda zan samu tsugunni ma ya gagare ni, sai dai in je masallaci ni in kwana a masallaci, su kuma iyali lena wasu na tura su makota su kwana.
Wani mai suna Sale Umar Mashi da ke garin Guru ya bayyana min mutuwan yaran, wanda yace dukkanin su yan anguwa ɗaya ne.
Yaran ne wallahi, yaran yan gida ɗaya ne, su uku su kawai sun fita wasa ne, sai ruwa ya cinye su wallahi, amma Allah ji kansu. Gaskiya ba mu ji daɗin abun ba, muna kira ga gwamnati ta zo ta gyara mana hanyar ruwa, tafiyar ruwa, hanyoyin don sun lalace.
Kokarin jin ta bakin hukumar da ke kula da al'amurorin ambaliya a jihar Yobe ban same shi ta waya ba, na yi sa ko izuwa hada wannan rahoton, ban samu sako daga gare shi ba. Karshen rahoton kenan. Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da ta'azzara a yankin arewa maso yammacin Najeriya, manazarta na bayyana matakin da gwamnatin kasar ke dauka a matsayin wasan kwaikwayo. Jama'a assalamu alaikum. A daidai lokacin da ake ci gaba da jimamin rasuwar sarkin gobir na sabon birni a jihar Sokoto a hannun 'yan bindigar da suka sace shi, wasu al'amura sun biyo baya da masu fashin baki ke ganin sun ƙara bayyana matakin koli na taɓarɓarewar sha'anin tsaro a faɗin Najeriya. Ko baya ga bidiyon martanin kasurgumin ɗan bindiga Dalla Turji kan rasuwar ta sarkin gobir, akwai kuma wasu bidiyoyi na kisan jama'a da sauran ayyukan 'yan bindigar daban-daban, waɗanda akasari kuma 'yan bindigar ne da kansu suka yaɗa su a duniya. Wanda ya fi jan hankalin jama'a shine yadda aka ga Turji da yaransa suna tsallen murna kan wasu tankokin yaƙi na soji da suka ce sun kwace bayan fatattakar sojojin, waɗanda daga bisani suka cinna musu wuta. Tuni da al'umma musamman a shafukan sada zumunta suka yi ta baiwa wannan al'amari fassarori da dama. Abinda kenan ya sa rundunar tsaron Najeriya ta bakin Group Captain Ibrahim Ali Bukar ta yi bayani kan rahoton bincike dangane da wannan lamari.
Wato za su je wani clearance operation ne, wato suna hanya. To kuma karkaman da ka san ana cikin Augusta ne, wanda ruwan sama ta zamanto sosai, sai aka samu matsaloli wanda suka shiga tabo irin da wannan motar ya kasa tafiya haka. Da suna kokari dai su ga yadda za a yi a shakan wannan lamarin. To alal hakika ana cikin wannan abin. Bayanan sirri ya nuna kan cewa ga wayannan ɗan ta'addan sun gayya za su taso musu. To da wannan aka yi wannan, aka ji wannan bayanin, sai su kuma sojojin da dabaran mu na musu aka yi demobilizing motor da yake an yi kokari a cire shi taci tara haka, sai aka demobilizing vehicle din. To suka yi demobilizing vehicle din, suka cire duk abubuwa na kayan yaki da sauransu, suka yi advancing. To sai wannan ɗan ta'addan suka zo suka sanya wa abin wuta, kamar da shi director ya faɗa a reporting sa.
To wannan lamari kuma ya haifar da shakku kan matakan da gwamnatin kasar ta ce tana ɗauka a yaƙi da 'yan tada ƙayar baya, musamman ma na baya-bayan nan da aka ga ƙaramin ministan tsaron kasar Bello Muhammad Matawalle tare da manyan hafsoshin tsaron kasar da sunan cewa sun tare a Sokoto domin yaƙi da 'yan bindiga. Lamarin da wasu ke gani tamkar wani wasan kwaikwayo ne da aka tsara. Basharu Altinubu ya waisa, shugaban kungiyar rundunar adalci kuma ɗan asalin yankin Sokoto ta gabas, ya daɗe yana bibiyar yanayin tsaron yankin.
Mu mun ɗauki wannan haraka, akwai wani al'amari mai muhimmanci wanda sha'anin samar da tsaron ya kasa samu. Daɗa koda sirrance ne, koda bayyana ne, koda ƙwarewa ce, koda ainihin unhwani da intelligence report da bayanun laƙi a fili ne. To duka dai waɗanga abubuwa ne waɗanda ya kamata sojan Najeriya su tsaya su dibe su, domin su gani wani al'amari ne sun karasa, kuma mi ya kamata a yi. Ai, ko kusa ba su bisa ga wani al'amari wanda muke gani, duk kuma mai dibe al'amura yake ganin cewa hanya ce ta wanzar da samun zaman lahiya wannan yanki da gabacin Sokoto, wanda shi yasa da jiya kawo su Sokoton. Ai, kaga akwai yankin birnin Gwari an wuce keshi, ai kaga akwai yankin Katsina an wuce keshi, ai kaga akwai yankin Zahor an wuce keshi. Yanzu aka zo Sokoto aka ce za a tunkari gabacin Sokoton domin a kakkaɓe waɗannan 'yan bindiga. To waɗanda yankunan sun sa wayoyi ne sun ragaita daji, koko sun sa jami'an tsaro ne sun ragaita dazuzzukan. Kaga duka waɗanda abubuwa feluwa ce, kasawa ce, ƙarara, wanda mu da ke bibiyar wannan al'amari shekara da shekaru mun san da akwai rashi, akwai kasawa ga yadda ake faɗa da waɗannan 'yan bindiga. Ai, wannan al'amari ne wanda ya kamata a tsaya a nazarce shi, ko mu da ba mu jami'an tsaro ba, ko mu da ba mu da training bibiya al'amarin mukai, ko mu da ba mu iya rika bindigobi. Ai, mun sani don mai haƙon tsuntsu ba shi tadda hannu nai. Ta yaya gwamnatin tarayya za ta waɗa da ɗan bindiga ta waɗa mai jibi ina na ta yi? Ta yaya jami'an tsaro za su waɗa ɗan bindiga su waɗa mai sun yi so jaha, su waɗa mai sun yi taro da mutane jaha, su waɗa mai gobe ana hita domin a faɗa da shi? Shi mina ne ake so a ɗauki al'umma cikin wannan ƙasa? Wannan irin ainihin dubaru ne za a da kusahu za a cewa akwai su ƙasa ƙarara, waɗanda ya sa za a yarda cewa wannan faɗan da gaske ne ba shiri ne ake ba. Shi ya sa al'umma ka cewa shiri ne wasa kwaikwayota. Malamu tara.
Shi kuwa ƙwararre a fannin sha'anin tsaro da binciken sirri Dr. Yahuza Ahmad Getsu, cewa ya yi wannan yanayi ya bijiro da tambayoyi da dama da ya wajaba a kan gwamnati ta amsa wa 'yan Najeriya.
Karamin ministan tsaro ya tattara shugabannin hafsoshin sojan Najeriya, ya tafi da su yankin Sokoto, cewar sun tafi su kawo ƙarshen Bello Turji. To tambaya a nan shi ne, ashe Bello Turji yana da ƙarfin da har sai an tattara dukkanin shugabannin hafsoshin ƙasa na jami'an tsaro na sojoji musamman kafin a iya magance shi? Tambaya ta biyu, ashe Bello Turji yana wani guri wanda ba a sani ba? Tambaya ta uku, shin abubuwan da Bello Turji yake yi kenan yana nuna cewar ya fi ƙarfin Najeriya, ma'ana wato yana sama da ƙasar baki ɗaya. Muna da ƙananan hukumomi 773 a Najeriya, kenan yana nufin duk ƙaramar hukumar da aka samu matsala ta tsaro inda waɗansu suka yi turjiya ko kuma suka ja daga, sai an tattara shugabannin hukumomin hafsoshin sojan Najeriya, sannan za a iya ɗaukar magance su. To idan aka samu matsalar ta faru a Eleme, ta faru a Raba, ta faru a Wasagu, ta faru a Rafi, kaga yankuna ne mabambanta na ƙasar, inda na ɗauko jihohin Naija da Sokoto da Zamfara da sauran makamantansu. To kenan ko da wannan lokaci sai an shirya an tafi waccan ƙaramar hukuma. To idan wata ƙaramar hukuma ta sake samun matsala irin wannan, ta yaya za a tinkari wannan matsalar? Ina ganin lallai kullun kamar yadda nake faɗa, jami'an sojan Najeriya da jami'an tsaron Najeriya suna da gogewa da ƙwarewa da za su iya yin dukkanin abin da ya kamata domin kawo ƙarshen wannan ɗabi'a ta ta'addanci ko satar mutane don kuɗin fansa. To amma wataƙila ni ban yadda cewar kasawa aka yi ba, a'a akwai abin da aka ƙi, saboda akwai bambanci tsakanin na kasa da kuma na ƙi. Amma ina tabbatar da cewar da za a yi abin da ya kamata, to jami'an tsaron Najeriya suna da fasaha da dabara da ƙwarewa da gogewa wanda za su iya samar da mafita da kuma maslaha kan wannan matsala da take faruwa.
To sai dai Kanal Muhammad Dole, tsohon babban jami'in soji da ya yi aiki a rundunar ƙawancen tsaron yankin tafkin Chadi, yana ganin wannan matakin ya dace.
Babban abin da mutane za su yi la'akari da shi shine tsaro na rayuwa da dukiyar jama'a ta takallaka akan gwamnati, hukumomi kenan. Don haka idan an diba haka, wannan matakin da an ka ɗauka ya daidai. Sai dai a sani yaƙi gaba da gaba sojoji suke yin shi, kuma kwamandojin da suke ƙasa a wurin su suke gudanar da shi. Su maye-mayen jami'an gwamnati da kuma maye-mayen hafsoshin sojoji suna zuwa ƙaddamar da abin ne ko kuma gani ma ido a lokaci-lokaci. Ba wai su je ranar da aka fara ba, su zauna suna biye su gindi-gindi har sai an kammala.
Amma duk da haka, Wing Commander Musa Isa Salman Memorabos yana ganin matakin da gwamnatin ta Najeriya take ɗauka, musamman na tarewa a Sokoto, wani babban abin dariya ne.
Su tare Sokoto ko wani wuri ba, bai taso ba, alama ce da ke nuna cewa kila akwai abinda ake ce ma break of, akwai yankewan wato chain of command ko kuma aiwatar da al'amura. Bai da amfani kuma ba zai taba samar da wani ɗame ido ba ko kuma ya haifar da ɗame ido. Kuma idan ma wasu da ke suka san yadda al'amura nan suka ji mura wannan magana, dariya gaskiya za su dinga mana.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina, sai Daji Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Kai sheka da tawagarka, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
An kashe akalla mutane 81, kana wasu da dama sun bata, bayan wani mummunan hari da ake zato mayakan Boko Haram ne suka kai a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya. Kimanin mutane 150 da ake zarge 'yan Boko Haram din ne dauki da mugan makamai da suka hada da bandugogi da rokoki suka kai hari a Bafa a kan babura sama da 50 da misalin karfe 4 na yamma a ranar Lahadi, inji Abdul Karim Dungus, kakake 'yan sandan jihar Yobin. A jiya Talata, Amurka ta kira da kakkausan murya ga Isra'ila da Hamas da su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta na yakin da ya kusan shiga watanni 11 da ake yi a Gaza, kana a saki sauran mutane da mayakan suke garkuwa da su. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a wata ƙarar da ya shigar a kotu a jiya Talata cewa ba zai amince da aikata, wato zargin aikata laifi a shari'ar da aka sake tayarwa ba, inda aka same shi da laifi a yunkurin sauya shan kai da yi a zaben shekarar 2020.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin. Yanzu a madadin Baba Yakuma Iri wanda ya tayani gabatar da shirin, da producer mu Dadi Bulawi, sai kuma engineer mu na yanzu Jimmy Cook, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.